sashin Hausa na muryar Amurka ki magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariya ta yau Asabar, wadda ta yi daidai da 2 ga watan Oktoba shekara ta 2021 miladiya, inda yanzu haka agogon mu a nan gundumar Columbia ke cewa karfe 10:11 na safe. Yusuf Aliyu Harande ke jan ragamar shirin tare da taimakon Sarafilu Hashim Guma da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
Yau Asabar, masu fafutukar ganin an halatta zubar da ciki sun fito kan titina don yin zanga-zanga a duk fadin Amurka. An kaddamar da bincike kan wani kanal na 'yan sandan Thailand da ake zargi da kashe wani babban dillalin miyagun kwayoyi. Babban kungiyar da ke yaki da cin hanci da rashawa a China ta faɗi yau Asabar cewa tana binciken wani minsan shari'a, Fu Zhenhao.
Kanin labarin da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakken shirin. A bangaren rahotanni kuwa, za a ji ikirarin gwamnatin tarayyar Najeriya na cewar tana samun nasara a kan yaƙi da 'yan ta'adda.
Tunda dai an yanke layuka, amma mutane na ƙwarai yake cutarwa, su waɗanda da ka aikata ɓannar ga wallahi bai cutar da su ko da nan zuwa India.
A daidai lokacin da Najeriya ke bikin zagayowar ranar 'yanci daga Turawan mulkin mallaka, 'yan ƙasar kuwa na ganin cewar da sauran jan aiki.
Ina ganin irin soyayya da muke nuna ma wasu daga cikin shugabanninmu da ƙasar muka nunawa da an samu ci gaba fiye da yadda ake zato.
Kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafa da su kenan, sai a biyo mu sannu a hankali. Bayan nan kuma muna tafi da shirinmu na adawo lafiya, wanda Baba Yakubu Makeri ya shirya kuma zai shigo don ya gabatar. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Yau Asabar, masu fafutukar ganin an halatta zubar da ciki sun fito kan titina a duk fadin Amurka tare da shirya ɗaruruwan zanga-zanga a zaman wani sabon tattaki na mata da nufin yaƙi da wani hari na ra'ayin mazinjiya da ba a taɓa ganin irinsa ba don hana zubar da ciki. Yaƙin neman a haramta zubar da ciki ya zama mafi muni tun lokacin da jihar Texas ta saka doka a ranar 1 ga watan Satumba da ta hana kusan duk zubar da ciki, tare da buɗe wata hanyar yaƙi da doka ta mayar da farmaki a majalisa, sai dai an samu ƙarancin masu zanga-zanga a wancan lokacin. Kwanaki biyu kafin kotun kolin Amurka, wacce za ta yanke hukunci na ƙarshe kan wannan takaddama, za ta sake zama. Kusan ƙungiyoyi 200 sun yi kira ga masu kare haƙƙin zubar da ciki da su fito su yi amfani da muryoyinsu yadda za a ci daga gaba zuwa gaba. Za a gudanar da babban taron ne a Washington DC, babban birnin kasar, inda ake sa ran dubban mutane za su yi tattaki zuwa kotun koli, wanda kusan shekaru 50 da suka gabata ta amince da 'yancin mata na zubar da ciki a hukuncin da ta yanke na Roe versus Wade. Yanzu kotun, wacce tsohon shugaban kasa Donald Trump ya jibge alƙalai masu ra'ayin mazanjiya, da alama a shirye take ta nufi saɓanin haka. Babban binciken da ake yi wa wani kanal na 'yan sandan Thailand da ake zargi da kashe wani dillalin miyagun kwayoyi ne da yunkurin karɓar rashawa ne da bai tafi daidai ba, lamarin da ke haskaka sabon alƙawarin da gwamnatin ta tana yi na sake fasalin rundunar 'yan sandan da ta yi suna da cin hanci da rashawa, da kuma mai da hankali kan ƙudurin da yanzu ke gaban majalisar dokokin Thailand. Tsarin mulkin 2017 na Thailand, wanda mulkin soja ya tsara, wanda ya hambar da zaɓaɓɓiyar gwamnatin shekaru uku da suka gabata, ya alƙawarin gyare-gyare a rundunar 'yan sandan cikin watanni 12. Fiye da shekaru huɗu da suka wuce, har yanzu 'yan majalisar na muhawara kan wasu bayanai. Ƙudurin da majalisar ta amince da shi, wanda ke ba da shawarar yin garan bawu daga 'yan sandan, ya wuce na karatu na farko zuwa na uku da ake bukata a majalisar ranar 24 ga watan Fabrairu. Ko da yake jama'ai ba sa tsammanin za a kada ƙuri'a ta ƙarshe har zuwa shekara mai zuwa, shirin zai bukaci amincewar sarki Maha Bajirankong sarkin tsarin mulkin Thailand kafin ya fara aiki. Babbar kungiyar da ke yaki da cin hanci da rashawa ta China ta faɗi yau Asabar cewa tana binciken wani tsohon ministan shari'a Fu Zhenghe, babban jami'in tsaron cikin gida na baya-bayan da za a gurfanar da shi gaban hukuma a wani gagarumin farmaki. Kwamitin tsaro na tsare-tsare yana zargin Fu da babban laifin take haƙin da'a da dokokin ƙasa a cikin wata sanarwa da bata bayar da wani ƙarin bayani game da binciken ba. Fu tsohon tauraro a fannin aiwatar da doka da oda kuma an gan samunsa don yin sharhi. Shugaba Xi Jinping ya fara aikin tsarkake tsarin tsaron cikin gida na China a bara. Yana neman tabbatar da 'yan sanda masu gabatar da ƙara da alƙalai su kasance masu aminci da tsafta da zama abin dogaro.
Labaran duniya kashi na farko kenan aka saurara, amma kamun mu kai ga kashi na biyu, bari mu fara da rahotonmu na farko. A jiya ne dai Jamhuriyar Najeriya ta yi bikin zagayowar ranar samun 'yancin kai daga Turawan mulkin mallaka na Burtaniya. Shekaru 61 da suka gabata kenan, mahukunta a ƙasar sun gabatar da jawabai daban-daban na irin nasarori da aka samu cikin waɗannan shekaru. Amma bayanan jami'an gwamnatin Najeriya kan nasara da ake samu wajen yaƙi da 'yan ta'adda da 'yan bindiga daɗi na saɓawa da irin bayanai da mutanen karkara ke yi, yayin da gwamnatin ke cewa dakarun tsaro na birkita lissafin miyagun iri. Jama'a kuma na cewar miyagun sun sauya dabarar hallaka jama'a da mallake dukiyoyinsu. Abokin aikinmu Nasiru Adamu Alhikaya daga birnin tarayya Abuja ya aiko mana da ƙarin bayani.
We are taking the fight to our enemies from all angles and we are winning.
Yanzu mukan kai farmaki ne ga makiyanmu har inda suke, kuma a cikin watanni hudu da suka wuce zaratan jami'an tsaronmu sun samu gagarumar nasara, inji shugaba Buhari a sashen jawabinsa na ranar 'yanci.
In the northeast region alone, over 8,000 Boko Haram terrorists have surrendered.
Shugaban ya nuna murna cewa baya ga nasarar da ya ce jami'an sun cimma, kazalika fiye da 'yan Boko Haram 8,000 suka yi saranda a arewa maso gabar. Shugaban ya ce rundunar soja na cigaba da ɗaukar sabbin jami'ai, yayin da ya ba wa rundunar 'yan sanda umarnin a duk shekara har tsawon shekaru 6 ta riƙa ɗaukar sabbin jami'ai 10,000.
To recruit 10,000 police officers annually.
Mutane a jihohin da musamman aka datse layukan sadarwarsu na nuna bukatar sauya dabara daga jami'an tsaro. Mansur Abubakar shugaban wata kungiya ce mai taken zaman lafiya da adalci, wato Peace and Justice, a arewa maso yammacin Najeriya.
Mu abu ne muka ba da shawara, wanda adda haƙƙi ga lalurar gata yanke service ya taimaki mutane a jaye wagga dokar ta yanke layuka gaba ɗaya kwata-kwata. Tunda dai an yanke layuka, amma mutane na ƙwarai yake cutarwa, su waɗanda da ka aikata ɓannan ga wallahi bai cutar da su ko da nan zuwa inniya. Abin da ɗaya ka cutar da su dokokin da aka sa na hana kai mai sauran abubuwa, su wannan ya yi tasiri. To amma duk da ya tasiri da raƙuma suka aiki, a za ka haɗa jami'an tsaron da addabin diga da mota helix da jirgi a ce mai raƙumi ba waye shi.
Shi ma shugaban kwamitin amintattu na gamayyar ƙungiyoyin arewa Nastura Ashir Sharif ya ce matukar ba a tantance abin da yake a zahiri ba, gwamnati za ta yi ta zuba kuɗi ba sakamako mai tasiri.
Sannan ana kallon yadda gwamnatin nan ta dinga zuwa ta dinga karɓo bashi. Bashin da ba a taɓa ci ba tun da aka kafa Najeriya, sannan aka wa karin ga ɗorawa mutane haraji kala-kala a ƙasar nan, wanda ba ta wanda ta ɗorawa mutanen ƙasar nan haraji ba ji ba gani ba irin wannan gwamnatin. Amma duk kuɗaɗen ka kasa ganin su aikace kace ga su nan ga aikin da aka yi da su, kuma ka kalle su ka gani duk aikin da ake faɗi ana yi ɗin ba magana an gani. Yanzu misali, ko wannan kuɗin da ake cewa ana neman wai naira biliyan 700,000 wai na corona din nan, ina corona take kashe mutanen da wannan ta'addancin yake kashewa? Rashin shugabanci ne kurin shi ne janyo wannan al'amari, kaga an kasa ci ya kasa ci ya kasa cinyewa. Kuma da su shafaffu da mai da suke kewa da gwamnati, wanda duk abin da suka yi ba za a bincike su ba ko ba ruwan kowa da su, sai dai a kalle su a kyale su, shi ne janyo kaga aikin yaƙi wa yaƙi tafiya.
Aƙalla dai gwamnatin Zamfara ta dawo da sadarwar salula a Gusau, babban birnin jihar, inda mutan munya a jihar Neja ke cewa su ma a bikadunsu don miyagu kan yi kisa a yankin ba hanyar an karar da jami'ai. Nasiru Adamu Alhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To Ubangiji Allah ya kawo muna mafita baki daya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
Sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa Prime Minister Habasha cewa Habasha ba ta da hurumin korar jami'ai bakwai na hukumar aikin jin kai na Majalisar Dinkin Duniya. A jiya Juma'a ne Guterres ya faɗa shugaban na Habasha cewa duniya ba ta yi na'am da shawarar Habasha ba na korar manyan jami'an Majalisar Dinkin Duniya. A cewar mataimakin kakakin Majalisar Dinkin Duniya Farhan Haq ya ce ofishin lauyan Majalisar Dinkin Duniya ya aike da sako zuwa ga ofishin jakarancin Habasha a Majalisar Dinkin Duniya a New York je Juma'a. Yana mai cewa duba a matsayin da ɗaɗɗiyar doka, wannan doka ba za ta yi aiki ba akan ma'aikatan Majalisar Dinkin Duniya. Shekaran jiya Alhamis ne dai Habasha ta sanar da korar wasu jami'an Majalisar Dinkin Duniya wanda ta ba su sa'o'i 72 su bar kasar. Ma'aikatar harkokin wajen Habasha ta zargi mutanen bakwai da shisshigi a cikin harkokin kasar ta. Daga ƙarshe Burkina Faso ta dakatar da wata ƙungiyar ƙasar Norway mai taimakawa 'yan gudun hijira da gudanar da aikin jin ƙai a ƙasar. Tana nuni da wata hira mai gauni da ƙungiyar ta yi a kafafen yaɗa labarai ciki har da murya Amurka. Jiya Juma'a ne gwamnatin Burkina Faso ta sanar da dakatar da ƙungiyar Norwegian Refugee Council NRC gudanar da harkokinta a cikin ƙasar. A cikin wata wasiƙa daga ministan harkokin ayyukan jin kai, Helen Machel ta ce gwamnati ta ambato hira da wakilin ƙungiyar yayi da murya Amurka da jaridar ƙasar Faransa ta Le Monde a matsayin dalilin da yasa aka dakatar da ayyukan ƙungiyar. Ƙungiyar ta NRC ta faɗa a wata sanarwa cewa tana ƙoƙarin tattaunawa da gwamnati domin shawo kan damuwar da suke ciki su ci gaba da gudanar da ayyukansu cikin mutunci da yin aiki tare da kuma aikinsa na jin kai.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Bari mu shiga duniyar rahotanni. Duk a cikin batun na samun ƴancin kai daga turawan mulkin mallaka da Najeriya ta yi kimanin shekaru 61 da suka gabata, al'ummar ƙasar ciki har da ƙungiyoyi masu zaman kansu suna bayyana rawa da kowanne ɗan ƙasar zai iya takawa wajen samun haɗin kai da kishin ƙasar, wanda su ne jigo a wajen samun ci gaba mai ɗorewa. Daga birnin tarayya Abuja, wakiliyarmu Shamsiyya Hamza Ibrahim ta aiko mana da ƙarin bayani.
A jawabinsa ga manema labaru, shugaban wata ƙungiya mai zaman kanta ta One Nigeria da ke rajin an samu haɗin kai a Najeriya, Muhammad Salih Hassan, ya bayyana cewa yanayin ƙalubalen da ƙasar ta tsinci kanta kamata ya yi kowanne ɗan ƙasa ya fito ya nuna kishi don a gudu tare a kuma tsira tare.
Yanayin yanda ƙasa take ciki yanzu lokaci ne da ya kamata dukkan ɗan Najeriya ya tashi wa ƙasansa, ya nuna wa ƙasar shi soyayya, ya nuna wa shugabanni biyayya. Abin da ya kamata kenan, saboda yanzu abin da yake faruwa a ƙasar mu ba abu ne wanda zaka ce wai a'a za a bar mu shugabanni ko za a bar mu wani ba. A'a, wannan abu ne da ya kamata dukkanmu mu tashi gaba ɗaya, mu miƙe, mu tsaya wa ƙasar mu. Ƙasar mu tana buƙatar mu yanzu, kuma muna buƙatar ƙasar mu a yanzu. Yawanci abubuwa matsalolin da suke faruwa a cikin ƙasar nan ba wani abu ba ne rashin nuna wa ƙasa soyayya ne. Idan da dukkanmu 'yan ƙasar nan za mu zama abin da batu da yake kira cewa patriotic, kishin ƙasa, to rashin kishin ƙasa yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo matsaloli a cikin ƙasar nan.
Duk da tarin kalubalen da ƙasar ke ciki a yanzu, a cewar Umar Khairi Ilyasu, Najeriya za ta iya zama ƙasar da aka dade ana mafarki.
Ina ganin abin da ya dace da farko shine mu san cewa duk wani dan ƙasa yana da wajibi akan shi ya zama yana kishin ƙasarsa. Duk wannan kishin da mutum zai nuna shine zai nuna shi kansa dan ƙasa. Ya zama muna kallon me za mu yi wa ƙasar ita kanta, ba wai kullum mu dinga kallon me ƙasar za ta yi mana ba. Sannan kuma ya zama muna yi wa ƙasar soyayya da za ta janyo mu gyara wasu abubuwa da yawa a cikin ƙasar. Ina ganin irin soyayya da muke nuna ma wasu daga cikin shugabannin mu da ƙasar muka nuna wa da an samu ci gaba fiye da yadda ake zato. Sannan mu hada kanmu mu dinga kallon ya za mu yi mu taimaki ƙasar ta bar yadda take yanzu ta kai wani matsayi a gaba. Da hakan zai sama mana ci gaba fiye da yadda muke tunani. Sannan mu dinga rage yawaita korafi akan shugabannin mu, mu kasance masu yi musu addu'a, masu kuma tunanin menene za mu yi shi a matsayin shawara ko gyara wanda zai kawo ci gaba ƙasar mu baki daya.
Lawan Baba Otu da aka fi sani da Digital Elder ya yi kira ga shugabanni da su guji sanya son rai wajen shugabantan al'ummar su.
Farko ya zama to kana da kishi, bayan cin nan kuma ƙasar tana zuciyarka. Amma fali idan aka ce ko da shi wannan shugaba ya zo, ɗan ƙasar su ce a ba zai yi komai ba, a ai bai isa ba, a ai ba zai yi ba, a ba daga jinsin mu bane, wasu su ce ba musulmi bane, wasu su ce ba kirista bane, wasu su ce wannan, wasu su ce kabila kaza. Idan mutukar ba mu cire irin wannan a zuciyar mu ba, Najeriya ba za ta kai inda ya kamata su kai kamar sauran ƙasashen duniya ba. Domin samun ƴanci yau shekara 61 kamata yi a ce akwai abubuwa da dama da muke inganta shi a ƙasar nan.
Kazalika shugaba Muhammadu Buhari cikin jawabinsa na murnar zagayowar ranar da ƙasar ta samu ƴancin kai shekaru 61 kenan ya buƙaci ƴan ƙasar da su ci gaba da bada haɗin kai wajen samun Najeriya dunƙulalliya, tare da ƙari kan cewa gwamnatinsa ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen hukunta duk wanda ke neman raba ƙasar. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Daga batun ƴancin kai sai na ƴancin walwala, inda gwamnatin jihar Zamfara ta bayyanar da irin nasarori da ta ce ta samu tun bayan katse layukan sadarwa da aka yi a jihar a ƴan kwanakin baya da suka gabata. Duk kuwa da cewar masana fannin tsaro na ganin babu wata nasara da za a iya samu a ɗaukar matakai makamantan hakan. Don kuwa katse layukan sadarwa bai hana miyagun gabatar da ayyukansu ba. Wakilinmu a jihar Zamfara, Sani Shu'aibu Manumfashi, ya aiko mana da ƙarin bayani.
A jiya da rana ne dai aka buɗe waɗannan layuka kamar yadda kwamishinan watsa labarai na jihar Alhaji Ibrahim Dosara ya bayyana mani.
An dawo da shi duma a 1 ga watan Oktoba domin a ba al'ummar jihar Zamfara dama a cikin garin Gusau a gudanar da harkokin kasuwanci da hulɗeɗeniya, bayan da gwamnati ta yi nazari ta ga cewar mutane sun ba ta haɗin kai da goyon baya da addu'o'i kuma har aka samu gagarumar nasara. Wannan shi ne dalilin da ya sa gwamnati ta ci gaba da ta fara buɗe Gusau. Idan an samu wani wuri kuma inda aka samu ingancin tsaro kuma gwamnati ta gamsu, za ta sake buɗe wani.
Wato yanzu abin ya kadaita ne kawai ga babban birnin jihar kenan kawai?
Babban birnin jiha shi ne kadai aka yarda a buɗe malayukan sadarwa, amma gwamnati tana da kuduri a duk wata karamar hukumar mulki aka ga cewar an samu ingancin tsaro da zaman lafiya da kwanciyar hankali, za ta ba da umarni a buɗe layukan sadarwa domin a sauwaƙa ma jama'a halin da ake ciki.
Waɗanne irin alfanu ko tasiri aka samu dangane da waɗannan layuka?
An samu tasiri alfanu da dama. Alal misali, rufe layukan sadarwa ɗin nan ya taimaka ƙwarai da gaske wajen ba jami'an tsaro damar shiga dazuka babu fargabar a yi musu kwanton bauna, suke gudanar da ayyukansu a cikin kwanciyar hankali da natsuwa. Na biyu, sabili da wannan datsewar da aka yi, an samu kama fiye da mutane 1,000 waɗanda suke informa ne masu ba da bayanan sirri ga su 'yan ta'adda, ta yadda za a kai farmaki ga jama'a da kuma sace su ko kuma sace dukiyoyinsu. A sabili da wannan mataki da aka ɗauka, an samu ragowar ta asa da ake yi ta kisan mutane da sace su ana garkuwa da su da kuma ainihin lalata musu dukiyoyi. Ba mu ce gabaki ɗaya ba, wannan abu da muka ɗauka ya warkar da matsalar tsaro da ake yi, a'a, kuma da izinin Allah gwamnatin tarayya da ta jihar Zamfara da kuma jami'an tsaro suna nan suna gudanar da aiki bisa ga yadda rundunonin sojojin Najeriya suka tsara. Idan aka kammala wannan tsari da aka yi, al'umma za su ga cewar abin ya yi fa'ida fiye da yadda ake zato.
Shin ko yaya mazauna Zamfara suka ji da dawowar waɗannan layukan tarho?
Ai, abin da na ji a tamkar mutum kila yana lahira dai a ce ga ya rawo duniya. Domin rayuwa ta yi sai a hankali. Kusan abin da kana tunanin cikin minti uku ka yi shi. Amma yanzu sai ka ɗauke ni kana nema ne ka samu. Ta misali, ka ga ko wasu abu irin haka lauya lalace shekaran jiya. Amma sau ɗaya nake a turo min kwat. Da sai na je ka ruru an turo min kwat ɗin sannan in dawo Zamfara. Yanzu alhamdulillahi ana rawa da nake kusan sakan goma na gyara matsalar.
Ita ma wannan baiwa Allah cike take da farin ciki.
Sunana Samira Bello daga Gusau. A hakikanin gaskiya mun ji daɗi sosai da buɗe wannan network da aka yi saboda mu ga ɗan YouTube mun sha wahala sosai saboda kanan muka samu abin da mun ka ci to saboda rahin network ɗin da an kai gaskiya mun shiga cikin matsanancin damuwa. Amma ina mai tabbatar muku yau ɗin nan da an ka saki network da na samu subscribers sun kusa guda 100.
Waya tafi da gidanka a Najeriya dai ta riga ta zama jiki. Sanshi Abu Malfashi Murai Amurka daga Gusau a Najeriya.
To baki daya Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo na mafita. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin zai fara ne da duban wasu alƙaluma da aka fitar a ƙasar Ghana, inda alƙaluman suka ce hatsarin ababen hawa ya kashe sama da mutum 1,700 a cikin wata shidan farkon wannan shekara a ƙasar Ghana. Hatsarin ababen hawa 9,520 ya rutsa kan motoci 16,226 daga ranar farko ga watan Janairu zuwa 31 ga watan Yulin wannan shekara, inda hatsarin ya kashe sama da mutum 1,700 kana ya raunata wasu 9,299 a cewar sashen 'yan sanda masu kula da motoci na rundunar 'yan sandar Ghana. Shugaban ilmantarwa da nazari da kuma horaswa a ma'aikatar 'yan sandan motocin, Superintendent Alexander Obin, ya ce halayen mutane kamar shan barasa, tuki cikin gajiya, tukin ganganci, tuki mai haɗari, yawan gudu, satar hannu da bai dace ba, masu tafiya da sawu, rikici tsakanin motoci suna cikin manyan dalilan da ke kai ga fadawa cikin hatsarin mota. Ya ce halayen direbobi a yanzu da munanan hatsarin mota da ke tattare da halayen nasu da mace-mace da jiwa mutane rauni kala-kala da lalata dukiyoyi ya sa dole kowa ya haɗa hannu wurin cimma manufa ɗaya na rage yawan hatsarin a cikin ƙasar. Superintendent Obin ya yi kira ga masu ruwa da tsaki a masana'antar hanyoyi da sufuri da su haɗa hannu da 'yan sanda su nemi hanya mai ɗorewa ta magance wannan matsala a cikin ƙasar. Superintendent Obin ya yi wannan kira ne a wurin wani taron bita wa masu hawan babura da wata ƙungiyar Global Ghana ta shirya da haɗin gwiwar rundunar 'yan sandan motocin. Ya ce tsarin kai komo lamun lafiya da aka gindaya kamar wayarwa da tunasarwa da ba da horo da kuma horar da direbobi a kan kare kansu, amma kuma suna da matuƙar tasiri da inganci wurin sauya halin da masu amfani da babura sukan fada yayin hatsari. Tarayyar Najeriya kuma za mu ji cewa majalisar dattawan ƙasar ta ayyana dokar ta ɓaci a kan hanyoyin jihar Niger saboda lalacewar da hanyoyin suka yi, lamarin da ke haddasa asarar rayuka da dama. Jihar Niger da ta fi kowace jihar Najeriya yawan hanyoyin tarayya tana fama da lalacewar hanyoyi. Kana matafiya da ke amfani da hanyoyin suna kokawa a kan kawo musu ɗauki ga wannan lamari. Wakiliyar sashen Hausa a Abuja, Madina Dauda, ta haɗa rahoto akan wannan batu.
Mataimakin mai tsawatarwa a majalisar dattawa, Sanata Aliyu Sabbi Abdullahi, mai wakiltar Neja ta Arewa ne ya kawo ƙudurin. da ya nemi gwamnatin tarayya ta yi maza-maza ta fitar da wasu makudan kuɗaɗe har naira biliyan 300 cikin gaggawa domin a ceto hanyoyin jihar. Sabi ya ce hanyoyin gwamnatin tarayya sun kai tsawon kilomita 32 da 'yan kai kuma dukkan su a lalace suke matuƙa.
Zan ce a tsakan hanyar akwai inda gaskiya ko yanzu idan an ce motoci su bi wurin ina jin cikin kwana ɗaya biyu in an kai na uku ai sa a hanyar nan ya ban take. Kuma bayan haka inda aka riga aka fara gyara ba a gama ba muddin sun fara bi za su je su rusa ayyukan da aka yi to hasaran wa kuma ga matsalar samun kuɗi kuma wannan aikin bashi aka dauko.
Daya cikin matafiya da ke yawan bin waɗannan hanyoyi idan zai tafiya zuwa jihohin kudancin ƙasar nan ya ƙara jaddada yanda hanyoyin suke yana mai cewa.
Da farko sunana Musa Muhammad. Ni mutumin Kaduna ne amma daga Kano nake zan je Lagos ne direban trailer ne. So matsalar abin da yake faruwa gaskiya dukiyoyin mutane suna muna yawan asara. Motoci na faduwa kaga tanki ya fadi da kaya, container ya fadi da kaya, bodi ya bare sakamakon hanya babu kyau. To yanzu wannan matsalar ba ma wai iya nan bane yanzu lakwaje su ma suna nan an kulle hanya, bidda an kulle hanya, makwa an kulle hanya. Mu a takure muke saboda zagaye ne. Amma wanda ya tashi daga Kaduna zai je hanyar Lagos da kai bai taso daga Kaduna zaka zo nan. Kafin ka zo nan jiko domin wanda ya tashi daga birnin Gwari insha Allah shi wance ya wuce ta gina.
Direban trailer Musa Muhammad kenan. To a lokacin da yake mai da martani akan wannan batun Senator Sabi Abdullahi ya ce idan ba a yi waɗannan ayyuka a cikin gaggawa ba to hanyoyin za su gagara biyuwa sai an nemi yadda za a samar da wasu hanyoyi domin masu safarar neman arziki su samu biyan bukatun yau da kullum.
Tunda hanyar ƙasa ke amfani da ita ashe ko ya wajaba ƙasa ta gyara hanyoyin nan don ta rage ma mu mazauna jiha wahalar da muke sha wurin ɗan guntayen kasuwancin da mutane ke yi. Yanzu ga cikin kwana hudu nan da ya wuce yawanci garuruwan nan da ke tsaka-tsaki inda aka samu wannan matsalolin ba su iya sun tafiye-tafiye su ba kuma ko kana son ka je ka yi zagaye kowane irin zagaye ka je ka yi duk an tattare hanya to ya kenan. To shi yasa muka zo muka nemi izini bisa gaggawuci da ke cikin wannan al'amari aka kuma ba mu dama muka gabatar da wannan kuduri na cewa lallai wannan matsalan babban matsala ne kuma ya kamata a ɗauki mataki na gaggawa.
Yan majalisar dattawan sun nuna alhininsu da yadda hanyoyin suka lalace matuƙa tare da yin kira da a gaggauta kai ɗauki. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Gaida Madina Dauda. Duka kuma a nan za mu dakatar da shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Madina Dauda da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin, Baba Yakubu Makiri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington da ke sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a taƙaice.
Ko asabar masu fafutukar ganin an halatta zubar da ciki sun fito kan titina a duk faɗin Amurka tare da shirya ɗan ruwan zanga-zanga a zaman wani sabon tattaki na mata da nufin yaƙi da wani hari na ra'ayin mazan jiya da ba a taɓa ganin irinsa ba don hana zubar da ciki. Yaƙin neman a haramta zubar da ciki ya zama mafi muni tun lokacin da jihar Texas ta saka doka a ranar 1 ga watan Satumba da ta hana kusan duk zubar da ciki tare da buɗe wata hanyar yaƙi da doka ta mayar da farmaki a majalisa, sai dai an samu ƙarancin masu zanga-zanga a wancan lokacin. Babban binciken da ake yi wa wani kanal na 'yan sandan Thailand da ake zargi da kashe wani dillalin miyagun ƙwayoyi ne da yunkurin karɓar rashawa ne da bai tafi daidai ba, lamarin da ke haskaka sabon alkawarin da gwamnatin ita na yi na sake fasalin rundunar 'yan sandan da ta yi suna da cin hanci da rashawa da kuma mai da hankali kan ƙudurin da yanzu ke gaban majalisar dokokin Thailand.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yanzu, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu dauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarfilu Hashim Gumel ne taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sauti Hailu Haile ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia bis salam.